بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Barkamu da wannan safiya ta ranar Talata 7 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Fabrairu 2026 daga wannan masallaci na Garki Area 8 da ke nan birnin tarayyar Najeriya Abuja, a cikin jerin gwanon darussa na tafsirin azumi na iyaye mata. Wannan shine darasi na uku kenan a cikin wannan jerin giya da muke wataki da mace a Alƙur'ani. Kamar yadda aka sani, mun fara wato bibiyar tattaunawar da Alƙur'ani ya yi a kan wasu daga cikin mata, wanda kowacce an ambace ta ne saboda darasi da ke cikin rayuwarta da abin da za a ɗauka na izina. A yau insha Allah za mu tafi cikin suratun Namli domin mu ji labarin da Allah ya ba mu na wata mata da ake ce mata Malikatu Saba ko kuma Balkis, wanda Hausawa suke mata take da Balkisu mai gadon zinare. Wannan mata Allah ya ambaci tarihinta daga inda Allah ya fara ba da labari wa tafaqqada tayra, daga aya ta 20 a cikin suratu An-Naml. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa tawaffa wa qala ya la
Allah ya fara ba da labarin wannan mata daga fadar Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, wannan annabi kuma sarki wanda Allah ya ba shi sarauta wanda ba a taɓa ganin irinta ba, da tsuntsaye da dabbobi da aljanu da iskanu da komai sirrisuna a gaba gare shi, kuma in suka yi magana yana ji, yana iya magana da su. To ana zaune a cikin fada, sai Sulaimanu sai ya waiga, sai bai ga wani cikin manyan 'yan fadar shi ba. Shi ne Allah ya ba mu labari, ya ce wata faƙadar tsaira, sai Annabi Sulaimana ya nemi ina tsuntsun nan yake. Faƙala sai ya ce mali la aral hudhuda, maliya la aral hudhuda, ina al hudhuda yake ne? Shi ne tsuntsun, wani tsuntsun nan mai daraja mai fasaha. Am kana min al ghaibi, shin bai zo zaman fada bane yau? Wato Annabi Sulaiman yana daga cikin ɗabi'arsa kula da mutane da sauran halittun da ke ƙarƙashin mulkinsa, dan ya ji labarin da ya suke. Shi ne Allah ya ce wata faƙa da tsaira, ya nemi huda-huda. Faƙala maliya la aral huda-huda am kana min al ghaibi law azibal lahu Allah ya ba mu labari ya ce Sulaiman ya ce la'adhibannakum, wallahi sai na mishi azaba, sai ya ɗanɗana kudarsa. Azaba da aka ce za a yi mai ita ce wato in ya zo ya kasa kawo wata hujja, Sulaiman ya ce to za a cire fuka-fukan shi, za a cire mishi gashin fuffukensa yadda zai kasa firfirwa, zai kasa tashi. La'adhibannahu azaban shadidan, azaba mai tsanani. Aw la'adhibannahu, ko kuma kai a yanka shi a cinye. Aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin, ko kuma ya kawo mini hujja mai ƙarfi wacce ta hana shi zuwa fadar nan a yau. a cikin addinin musulunci ba a cin huda-huda a cikin hadisin al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kashe wasu dabbobi guda huɗu ya hana a yanka su daga ciki akwai kudan zuma an hana kashe shi haka nan kawai daga ciki akwai tururuwa daga ciki akwai haka naha an katli arba'i annamla wal nahla wal hudhud was sard ko was surrad yana a kashe kudan zuma da tururuwa da tsuntsunan alhudahuda da kuma kanari to san ya yake ci mishi da wata ba ko shi ne gado ko tsuntsunan ne daɗin kuka din to da duka an hana kashe shi فما كفى غير بعيد
فما كان له فقال احكم بما تحب به وجئتك من سبع بلد يقين
يلا يتي فما كفى غير بعيد سي هدى هدى يجي كريبا ليوابا وتو لوكتي باني ايبا كذا سياسو faƙala sai yana zuwa tun a bakin fada sai an gane cewa ai sarki na nan yana jira kar za ka gane ƙuranka jira ka da ya shigo kafin ma ya jira a tuhume shi sai fara bada labarin abin da ya gani mai jira aka ce ina ka shiga ba ko sai ya ce ran ka daɗe a haƙƙu bi malam tuhibbihi na je na ga abin da baka san da shi ba waji'tuka min saba'in kuma na zo maka daga garin saba bi laba'in yaqinin da labari wanda yake na gaskiya ne idona ne ya gani saba'u sunan gari ne a ƙasar yaman har yanzu sunan garin ke madinatu saba Allah ba mu labarinta a nan Allah ba mu labarinta a wani waje daban wata kisa na ƙarka da bai saba'in fi maskanin ko fi masakini ma'aya wata kisa ce can daban a wani karo can daban sannan ana ganin ma kisan ashabul ukhdud ita ma a ƙasar yaman din ne nan saba irin wallahu a'lam gari ne dai mai tarihi da daɗe da sha'ani mai girma a cikin al'amuran tarihi da addinai to a wancan garin ne ya ce na je na ga abin da baka sani ba yanzu duk da girman mulkin annabi sulaiman wanda ya addu'a rabbi habli mulkan la yabghi li ahadin min ba'd Allah ka bani sarautar da ba wanda za ka ba irin ta a bayana kuma Allah ya amsa mushi yana da sarauta yana da ƙarfi yana da kwarjini yana da hakiya yana da rinduna ta tashin hankali amma ga shi wani ɗan tsuntsu ya je ya ga wani abu da shi bai san shi ba duk da yawan ma'aikatan shi da yawan ƴan leƙen asirinsa wannan dai na cewa Allah ne kawai yake da ilimin komai amma duk wani ɗan adam to akwai abin da zai ɓuya gare shi na ilimi Allah ya tabbata mana labari cewa inni wajadtu imra'atan
inni wajadtu imra'atan tamliku wa utiyat min kulli shay'in wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azim
Allah ya ce inni wajadtu imra'atan tsuntsunan ya ce ranka ya daɗe na je na tarar da wata mata tamlikuhum tana sarauta a garin saba'i wa utiyat min kulli shay'in kuma an ba ta duk wani abu da ake ba masu sarauta duk wani abu na sarauta duk wani irin abin wato kayan alat da sarakuna suke takama da shi kamar katon gida na sarauta da abubuwan more rayuwa da suturu da dawakai da ababen shimfiɗa na alfarma wanda dai aka san ana ƙawata hada da shi ya ce tuɗi Allah ya ba su ba uce ta yin kulli shay'in walaha arshun azim kuma tana da wani karaga wata kujerar sarauta babba mai ban mamaki an ce wata kujera ce ko karaga ce wadda take ta zinariya wadda ba a taɓa ganin irinta ba walaha arshun azim wajadtuha wa qaumaha
wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillah وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
الله يكي وجدتها وقومها سنسن يكي ناسا نيتا bayan wannan karfin mulkin da take da shi kuma na same ta da ita da mutananta abin takeici yasjuduna lishamsi suna sunkuyawa su yi sujuda ga rana a inda gadan nan nata yake na sarauta an ce an yi wani wundu wanda da zarar hasken rana ya fito to sai su faɗi ga baki ɗayansu su yi sujuda suna bautata ma rana suna bautata ma sauran gumaka ma wanda ba rana ba wannan shine abin Allah wadare da ya bata duk wancan kayan Allah shirka suna yin mummuna abu mafi muni a rayuwa shine shirka dan haka wannan abin ya tada hankalin shi wannan dan tsuntsu sai yaga kuma cewa dole zai bada labari ya zama gudumawar shi wajen yaki da shirka da tabbatar da tauhidin Allah wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi suna bautata wa rana min dunillahi kuma bayan Allah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kuma na tarar cewa shaytan ya kawata musu wannan mummunan aiki fasaddahum anis-sabili shaytan ya katange su daga kikkiawar daga hanyar Allah fa hum la yahtadun ba sa kan shari'a Allah ka tsare mu daga bata ya Allah yake Allah yake
Allah
الله يسجد الله الله يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون wannan aya tana da fasarori mabambanta amma da yake muna yi ne a gurguje ba za mu tsawaita bayani akai ba Allah yasjud ne ya hana su yi sujuda lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fi samawati wal-ard ga Allah wanda yake fitar da abin da yake boye a cikin sammai da ƙasa wa ya'lamu ma tukuna wa ma tu'linun ya san abinda suke kuke boyewa da wanda kuke bayyanawa ana kuma fassarawa a kaddara Allah ya haula isjud cewa ya ku waɗannan mutane ku yi sujuda ga Allah sai zama umarni ne kenan maimakon bayar da labari wannan wajen akwai sujudu tilawa a wajen wanda idan mutum yana karatu to yana cikin mustahabi idan ya zo wajen ya faɗi ya sujuda ya yi addu'a sajada wajhihi lillazi fatarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawli wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan yana da cikin tabbatun wurare na sujuda qala sanandur abunna allahu ko
الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم
الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم wannan wato badali ne akan abin da ya gabata ko kuma ce wato sharhi ne akan abin da ya gabata Allah wanda ya san abin da ke koyi da wanda yake bayyane shine Allah din nan wanda babu abin bauta da ta cancanta da gaskiya sai shi رب العرش العظيم وانده كده العرش من جرما قال سننظر
قال سننظر أقدرت أم كنت من الكافرين
النبي سليمان سيدي ونم بياني نسل سنة عن هدى هدى سيدي سننظر سلام بن شكا أصدقت شنجت كياك فتا أم كنت من الكافرين ko kuma kana cikin makaryata wato yana nuna mana yadda wannan jagora annabin Allah kuma sarki yake da tsari daga bin labari a matsayin shi na shugaba ba zai dauki mataki kawai ba wanda matakin nan zai iya zama sanadiyar kashe wasu da kama wasu da canza alƙiblar rayuwar wasu al'umma to wajibi ne a yi takabbut a tabbatar abinda wannan tsuntsu ya faɗa haka labarin ko da ba ƙarya yake ba ta yi ya rubuta magana ko da ba ƙarya yake ba ta yi shi annabi Sulaiman in ya bincike hukuncin shi bangata da hukuncin da shi wannan tsuntsu ya yi saboda haka ya ce sanan zur za mu bincika a sadakata gaskiya ka faɗa am kunta min al-kazibina ko ka kana cikin makaryata izhab bi kitabi hadha
izhab bi kitabi hadha fa'alim bi laytin thumma tawalla 'anhum ثم تولى عنهم فانظر ماذا
يرجعون نندرن سيادة مسلمانا يتشي مونا سنسو اذهب بكتابي هذا تغا وسيك اعظم باكا كجيكا تفد ايتا فالكه اليهم كجيكا ورقا مسلمان وسيكا ثم تولى عنهم سنن كداو فانظر سي اغا ماذا يرجعون وانا الى الرفلاي ذاتي وشا امسى ذات بايا دا وثيكر انه
قالت يا ايها الملك اني القي الي كتاب كريم
وهذا سليمان يا رب توثيقا aka nada wasika aka sanya ta cikin envelope aka ba wannan tsuntsu ya dauka da bakin sa sai da je daje wanda tsakin ta kawai sai wurga tsundu shiga wasika ta fada a gaban ta da ta dauka sai ta karanta sai ta fito cikin fadarta sai ta ce da su ya ayyuhal malak ya ku ɗan fada wato wazirai kenan da sauran masu ruwa da tsaki wanda suke zama majalisar fada da ita tace inni ulkiya ilayya kitabun karim lalle an wurgo mini wani wata wasiqa mai daraja saboda ta ga yanayin mazubin envelope da aka saka wasiqan da yanayin hatimin wasiqan ya nuna cewa wasiqa ce daga wani babban sarki ba wasiqa ce ga magarba shine ulkiya ilayya lalle an wurgo mini kitabun karim ga content din da ke ciki innahu min sulaiman
innahu min sulaiman
Allah ta
Allah ta hu alayya wa mujibun
yace innahu min sulaiman wannan wasiqa ta zo ne daga annabi sulaiman wato adoration ko sunan wanda ya rubuta wasiqar shine annabi Sulaiman alaihi salam wanda sarki ne mashuhuri kowa na da labarin shi a duniya a wancan zamanin kuma annabin Allah ne a manzon Allah wa innahu kuma an fara wasiqar bismillahir rahmanir rahim an ce shi ya fara irin wannan style na rubuta wasiqa bismillahir rahmanir rahim wannan bismillah kaje da gani cike bismillah ce wanda ita ce ikon bismillah a cikin alqur'ani na adadin surorin alqur'ani surar alqur'ani 114 kowace da bismillah ta a matsayin mabudin sura a fatiha kuma a matsayin aya ta farko amma akwai sura guda daya wadda ita ba ta da bismillah ita ce suratul tauba sai ya zama a nan ne cikon bismillah kenan insha Allah innahu bismillahir rahman innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim lalle wannan sako ne daga annabi Sulaiman kuma ya bude shi da sunan Allah mai rahama mai jin kai ana so duk abin da za a bude na keki abu na arziki to a fara shi da ambatan Allah Allah ta'alu alayya Sulaiman ya ce kada ku yi mini girman kai wa atuni muslimi ku taho ku zo ku tuba ku musulunta na samu labarin kuna shirka kuna muku gargadi kada ku yi mini girman kai a matsayin na annabin da Allah ya aiko a wannan zamani ku taho ku zo ku musulunta wasiqa ce gajera mai fasaha wacce ke cikakken ta ba da sakon cikakke kuma a cikin ta akwai gargadi ne nauyi Allah ta'adu alayya wa atuni muslimi alat
qalat ya ayyuna al-malak
قالت سيتا تي موسو يا ايها الملك يا كوجا مي ام فادا تا افتوني كوبان فتاوا كوتيما كامي كوبان شاورا في امري game da wannan sha'anin shugabanci da wannan wasiqa ma kuntu qati'atan amran ها hatta tashhadun, bazan iya yanke wani hukunci ba har sai na ji menene ra'ayinki ne kuke so a yi. Wannan yana nuna kamar da zamu rubuta a gaba, yana nuna kaifin basirar wannan mata da hankalinta da tunaninta, sha'arin da ya shafi al'umma ta gabaki ɗaya, ba za ta iya yin gaba ga'i kawai ta yanke hukunci da ra'ayinta ita kadai ba, tana buƙatar a haɗa ƙarfi da ƙarfe, a haɗa tunani da tunani kafin a yanke hukunci. Da aka ta basu, ta gabatar musu da wannan batu akan cewa a tattauna, a ba ta shawara, ta ce musu aftuni fi amri, ku ba ni mafita game da sha'anin al'amarin nan, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, ba zan iya yanke wani hukunci ba har sai ainihin wato kun shaida. قالوا لها القلوب قالوا سكتي متى نهل القلوب قوة. To ai mu masu ƙarfi ne, gwamnatinmu tana da ƙarfi, muna da makamai, muna da sojoji sun shatire mu, wa ulu ba'sin shadidin, muna da ƙarfin tsiya, karki damu don sun ce za su kawo mana hari ko za a yi yaƙi, karki wani damu, wal amru ilayki, amma dai ke ce shugabanmu, duk abin da ke gani shi za a yi, fanguri ma za ta amurina, kawai ki gaya mana abin da kike so a yi, kar ki damu, mu za mu ɗauki matakin da kika yanke hukunci a kai. Haka su kuma wato sun samu kansu a yanayi na cika baki da yanayi na alfahari da ƙafafa, suna ganin yawan sojojinsu da shirinsu na yaƙi da makaman da suke da shi, yaƙi sai ya zama musu ainihin wato kariya ga wannan sarki kuma annabin Allah. Halas sai ta ce
قال إن الملوك إذا دخلوا
قرية أفسدوها وجعلوا أشد أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها, lallai sun sarakuna in suka shigo wata alƙarya wato wani gari, afsaduha za su lalata ta, wa ja'alu a izzata ahliha azilla, su maida manyan garin su zama ƙasƙantattu, wa kadhalika yaf'alun, haka suke aikatawa ko da yaushe. Wato tana nuna musu haɗarin kawai a ce a tafi zuwa ga yaƙi. Sulaiman sarki ne mai ƙarfi da ya fi ƙarfin masarautarsa, idan har aka bari aka yi yaƙi da shi, idan ya ci garin nan da yaƙi, duk ni da kuɗin nan da muke zaune a kujeru na shugabanci da sarauta, duk za a kama mu a maida mu bayi makaskanta, shi ne waje addu'a izzata aliha azilla, a maida mutanen da ake ganin su manya su zama makaskanta, su zama bayi, su zama ba kowa ba. Sai Allah ya cika labarin da wata ƙa'ida cewa wa kadhalika yaf'alun, kuma haka sarakuna suke ci gaba da yi ko da yaushe. Duk sarakuna a ɗabi'ar su idan sun ci gari da yaƙi, to za su birkita garin, afsaduha, za a rurrusa gine-gine, za a lalata abubuwa na ci gaba, za a lalata tsari su kawo nasu tsarin sabo. Sannan kuma waɗanda ake ganin su manya, a wulaƙanta su, a ƙasƙantar da su. Ita kuma bata shirya karɓar wannan ƙasƙanci ba, da aka shawarar da suka ba ta cewa kawai a ce mishi kule, in ya ce kule a ce mishi cas, na hannu ulu kuwatin wa ulu ba'asin shadidin, da suka ce muna da ƙarfi, muna da tsananin ƙarfi, za mu iya yaƙi da kowa. Tana ganin wannan ra'ayin ba ra'ayi ne sadidi ba, wannan ra'ayin a cikin shi akwai hamata, akwai cika baki, akwai wato abin nan ɗaukar Kano ba gambo, akwai ƙurilla a cikinsa. Don haka tana ganin abu wani tsarin tukunna, shi ne ta ce wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin, وإني مرسلة إليهم بهدية توني دي أبنى نينك شاورا أبنى كنت والأمر إلي أبنى نينك شاورا كيني زن أيكا مسدى كوتا مرسلة إليهم بهدية زن أيكا مسدى كوتا فناظرة زن أيكا بما يرجع المرسلون أنسى أقونا وانا أمسى ذات كوم باين تباس شاورا suka faɗi ra'ayinsu yanzu kuma ta ɗauki shawarar take gane ita ta ce mata a matsayin ta na shugaba gabaki daya wanda take responsibility kuma yana hannunta abin da ta dauka shine za ta hada kyauta ta azo a gani an ce ta hada kyaututtuka ne na kayan alfarma suturu da kayan amfani irin kwanuka na zinariya da sauransu kyauta wadda ba a taɓa gani irin ta ba ta hada su akwatuna masu yawa tace a diba akai wa Annabi Sulaiman wato ta gane hikimar cewa kyauta tana rage matsala da gaba tsakanin mutane kyauta tana iya sa makiyinka ya zama soyayyenka kyauta tana iya bada damar a fahimci abin da ba a fahimta ba duk mutum komai rashin fahimtarsa da kuma tsananin sa idan kullun kana bashi to zai fahimce ka a da maza suna yin irin wannan ko yanzu maza an ce ba ta yin kyauta sai dai shagin surutu da aikawa da sakonni iri daban-daban amma da saurayi idan ya ga budurwa yana so to da kyauta yake ce zuciyarta ya ba ta in ba ta karɓa ya ba kannanta ya ba mahaifiyarta ya ba ɗan uwanta ya ba kawunta ya ce mutumin kirki ne wallahi yana da alheri sai sai a raja'a zuwa ga alherinsa ko da zuciya ɗaya yake ba ko da badan Allah yake ba ko da haka ne amma yanzu ina jin kamar wannan al'ada ta canza yanzu galibi abinda maza suke iya kawai shine surutu da yawan kira a waya da tambaya me kika ci me za ki ci ina kika je ina ne ba ki je ba wannan surutu ake da hankalin miskiniya da kasa bacci to ɗan adam yana da wannan ɗabi'a in dai kana bashi to zai sauke duk gabar da ke zuciyarsa kuma ga alama kenan sarakuna sun daɗe da wannan ɗabi'ar kamar yadda muka ji a nan kuma har yanzu sarakuna da shugabanni da masu mulki suna amfani da wannan wajen siye 'yan adawa wajen siye duk wani wanda yake ja da su kai har ma da malamai waɗanda irin suke takura wa gwamnati su ta sukata ko irin wanda ake ce musu comrade ko yan gwagwarmaya da suke suka gwamnati yawanci duka da abin da ake ce suke da su a ba su gidaje a ba su filaye a ba su motoci a ba su kuɗaɗe a ba su damammakin da za su samu kuɗaɗe da sai ga sa to gaskiya gwamnati nan fata ashe ta kirki ce wallahi da ban fahimci ta ba ne kuma ɗan adam duk wanda ya samu kamar yadda Hausawa suke cewa inda ka ci kifi nan dai argungu duk inda ka samu sanan ne ake alkhairi to ne kawai ki wannan salaf za ta gwada Annabi Sulaiman a cikin kisa an ce ta ce in dai har ya karɓa ya nuna cewa shi ma duniya kawai yake nawa an ce a cikin kyaututtukan har da kuyangi bayi da bayi mazaje haka tafi da su masu yawa sai Allah ya ce falamma ja'a Sulaiman
falamma ja'a
Allah ya ce falamma ja'a Sulaiman yayin da waɗannan sakonni suka iso inda Sulaiman yake aka ɗauko daga can aka kawo har inda yake aka zo aka baje su ya gansu sai ran shi ya ɓaci ala sai ce atumiddullani bimali ni za ku ba cin hanci ni za ku yaudara da dukiya fama ataniyallahu khairun mimma ataku abinda Allah ya bani na annabta da manzanci da sarauta da ma dukiya da kuke ganin kun kawo to nawa ya fi narku yawa an ce sai dai ce a ga kuke musu cikin taskokin da yake aza kaya su irin kayan da Allah ya bashi ina ka gona yan kayayyakin da za a zo da su gida nake da taskiya iri daban-daban fa ma atani Allah khairun mimma ataku bal antum bi hadiyatikum tafrahun amma kuna alfahari da wannan yar kyauta da kuka kawo to ku fita ido na arziki Suleiman ya karba yawar da ke su yace tashi fita irji ilayhi Allah ya ce irji ilayhi Annabi Suleiman ya ce wasu wanda ya kawo nan sako ka koma gare su falana atiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wallahi sai na zo musu da sojojin da ba yadda suka iya da su zan taho da runduna mai yawa wanda ba su sai da su da ita ba wala nukhrijannahum minha azillatan kuma sai mun fitar da su daga cikin wannan gari na sabai a wulakance kamar da kike ta fada a baya cewa waja'alu izat aliha azillatan haka yake sake fada yake sai na fitar da su daga garin a wulakance wa hum sajiruna suna cikin kaskanci ba su ce sai kiza su musulunta ba ya sa wucin hanci wato ina shi wannan dukiyar daga na cikin ayi yarjejeniya da su cigaba da yin kafircin su za su dinga bada jizya ko haraji ko wani abu ni kuma so nake su ba su ba Allah yace to za mu zo da sojoji sai mun wulakanta su sai mun fitar da su daga cikin garin a cikin kaskanci قال يا ايها الملأ
قال
يا ايها الملأ ايكم ياتي بعرشها قبل ان يكون لي مسلمين فداك جاءت كلمه والله ساقو تتي مسكو كنغا ابن النبي ابو كنغا ابن النبي ابو سليمان ده gaskiye ce wannan abu dan haka kawai bari mu tashi mu kama hanya mu je mu mishi mu bai'a mu musulunta wannan shine zaman lafiyar mu sai ta tashi ta kama hanya ta fito wannan gadan nata da aka ce wala ha arshun azim da za ta taho sai ta sa aka kulle shi a wani daki an ce dakin ma kofa bakwai gare shi a kulle wannan a tsara kulle wannan a tsira kulle kofa bakwai da sanya masu jami ta ce su ci gaba da gadin wannan gado ko wannan karaga shi ne abu mafi daraja a cikin abin ta mallaka ta ce har sai in na dawo wani abu ya faru kuma to a sanin da za a yi Annabi Suleiman ya samu wannan labarin cewa ta riga ta fito daga garinta ta kamo hanya. Sai yana so ya nuna mata cewa shi ya fita karfin mulki kuma Allah ya ba shi daukakar da ta wuce na ta. Sai ya ce to yana so qala ya ayyuhal mala'u yace ya ku ɗan fada na ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tini muslimin. A cikin ku wa zai iya zuwa ya ɗauko mini wannan gadar na sarauta ya kawo shi nan kafin ta iso ta zo ta musulunta in ta zo ta gadar ta abin da ta bari a garin su can da iso ta gadar shi a nan wa zai mu wannan kokarin kada ku ci bidan Allah ubangiji ya ce kare ni cikin jinni sai wani wato aljani ifri shine aljani matashi kangarare dama mun cewa a fada Annabi Suleimana akwai mutane akwai aljanu akwai tsuntsaye akwai iskokai akwai dabbobi duka jama'a shi to sai wannan ifri ya ce ana a tika bihi ni zai iya kawo maka wannan gado nata qabla an taquma min makanika kafin ka tashi daga zaman fada na yau yanzu ya zauna da safi watakila sai an yi azhar zai tashi ki to Allah ya so kafin ka tashi ni kuma na je sabai na dauko wannan gado na kawo maka shi nan wa inni alayhi kuma ni game da wannan sako na qawiyyun ina da ƙarfi na iya shiga har inda gadan yake ba wani da wani kullewa da aka yi in dauko shi aminin kuma ina da amana ba zan bantar wani abun koyi na zinariya ko na bai sane shi kuma wannan yayi kama da irin saurin jirgin sama ko daga zaman mu din nan zuwa jirgi yayi nisa ya tafiya ta dubban dangon kilometers wata gina kafin nan da azar jirgi ne tashi da safar nan ya isa Saudiya ke tafiyar da inda kafani sai an yi watanni ana yi inda mota ne ma sai an yi ɗauki tsawon lokaci to duk da haka Annabi Sulaimana ya ga cewa bai gamsu ba wannan yayi nisa yana son wani wanda zai kawo da saurin da ya wuce wannan saurin sai ya ce kai ina cigiyar da ya wani قال الذي عنده علم من الكتاب
انا اتيك به قبل ان يرتد اليك قبرك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
Ubangiji madaukakin sarki ya ce, "Kala lafiya inda huwa ilmun yana da kitabi." Wani wanda yake da ilimi na littafi, wannan an ce shi mutum ne ma ba addini ba ne, yana da ilimi da Allah ya ba shi na musamman, ya ce, "Ana atika bihi, ni zan iya kawo maka gadon sarautar Balkisu, qabla an yartadda ilayka farfuka." Kafin ka kifta ido, kafin ka kifta ka dawo, kamar haka ɗin nan sai ka ga shi. Falamma ra'ahu mustaqirran, kafin Sulaimanu ya gama yin mamakin, kana nufin ya zikir kafin in ce, ka kawo, kawai sai ka ga shi ya kawo mai. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, qala hadha min fadli rabbi. Sulaimanu ya ce, lalle wannan falala ce daga Ubangijina, liyabluwani, don ya jarabta ni a ashkuru am akfur. Zan gode mishi ko zan butulci wato kafin a gama maganar har ya kawo ya tafi kamar fitar rai kawai sai gashi ya kawo shi ya ce wa man shakara wanda duk ya gode wa Allah fa innama yashkuru nafsu to godiyar shi za ta yi wa amfani sai Allah ya maka ni'ima to wajibi ne ka gode wa Allah Annabi Sulaimana Allah ya mishi ni'ima kuma ya kasance mai godiya ga Allah godiyarsa ga Allah shine jihadi da ya kai da saka kalmar Allah da kuma sadaka da kyauta da ya dinga yi ko da yaushe ya kasance mutum ne mai alkhairi sannan kuma yana da yawan sallar dare da yawan komawa ga Allah to haka ya koma ga Allah da jikinsa ya koma ga Allah da dukiyarsa ya koma ga Allah ya gode wa Allah da sarautarsa duk abin da Allah ya bashi da sarautar da jikinsa da dukiyar duka ya gode wa Allah da su to haka yake so duk abin da Allah ya baka a ciki za ka gode wa Allah Allah ya baka lafiya ka gode wa Allah ta hanyar motsa masa Allah ya baka dukiya ka gode wa Allah ta hanyar yin sadaka da kyauta da zakka da sauran alkhairi Allah ya baka ilimi ka gode wa Allah ta hanyar karantar da ilimin da aiki da ilimin da tawabu da sauraron masu neman ilimi a wajenka wato kowace ni'ima da Allah ya baka ana so ka yi amfani da ita ka gode wa Allah idan ka gode wa Allah sai za ka samu daraja idan ka gode wa Allah sai za ka shiga cikin halin ni'as wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun karim wanda kuma ya butulce to ya sani Allah ubangiji mawadaci ne ko mai karamci قال نكروا لها عرشها
قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون
الله يسير قال نكروا لها عرشها النبي سليمان الآب كاو ونن قدن سروتا يقنش يما مايكو إرن نجرتت دكنسا سيتي نكروا لها عرشها a dan canza ma wannan kujera kamanni a dan canza wani tanti a dan rage wani abu a dan ƙara wani abu sai ya zama kujera ba kamar take kai tsaye ba amma dai ita ce ko kuma irinta wato yana so ya gwada kaifin basirar matar shin za ka gane sannan ka ƙara shiga cikin wudani cewa ya aka kawo kujerarta nan kuma aka canza mata kama ko kuma ya akai suke da wata kujera ta nan kamar irin tata shine nakulaha arsha a dan canza wa kujerar kama ya ka dan canza tanki aka dan ƙara wani kwalliya ana aka dan rage wani akan aka dan canza kushi ko mun gane nakulaha arsha nanzur za mu gani inji Annabi Sulaiman kamar da Allah yake babu labari a ta haka bi shin za ta gane shi ta shiriya an ta kula min alladina la yatadu ko ta zama cikin wanda ba za su shiriya ba falam ma ja'at
falam ila a'tada aqshu qalat ta'annahu wa utina al-'ilma min qablha wa kunna muslimin
falamma ja'at yayin da ta iso aka zo aka tarbe su aka kawo su fadar Annabi Sulaiman tana zuwa sai ta ga wannan gadan sarauta a gaban shi yana zaune zama irin na sarakuna kila laha kila sai aka ce mata a haka za a rushiki kun ga wajen tambayar din ma ba a ce mata a haka a rushiki ba wannan ne gadan shi sai aka yi tunanin mata sai aka ce haka gadan shi yake wato shi din ne ki gane mun riga mun dauko shi ko mun san shi ne amma haka yake ita ma da yake tana da wayo da ta kalla ta kalla ita ce ka annahu huwa ya dai kama da shi ta gane an canza wasu abubuwa kuma ta fahimci abu ta ce ka annahu kamar dai huwa shi din ne sun yi kama da juna Allah ya ce wa utina al-ilma min qablha wa kunna muslimin an ba mu ilimi gabaninta ko mun kasance musulmai wa saddaha ma kanat ta'budu
wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah inna ta'budun kafirin
wannan wani zance ne kamar a ce flashback da yake idan ana ba da labari dama can abinda ya hana ta imani shine bautar gumaka da take yi wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi abinda take mutawa ma bayan Allah ya katange ta daga imani da Allah innaha kanat min qaumin kafirina da can dama can kafira ce amma yanzu gashi ta taho mun ji cewa ta taho da niyyar musulunta da musulman ya ce nakiru laha arsha ba nan ba da yace din nan ina ne ma ta bu da niyyar musulunta da kula ta ran zuwa ta ta yanka wannan da ya ta nuna falamma ja'at ila haka za a shiki annabi Sulaiman ya da labarin ta riga ta yi shawarar cewa dukkan musulunta za ta yi saboda haka wannan zance ne da yake a matsayin flashback sai aka ce annabi Sulaiman yayi mata wani gini wanda cikin abubuwan da yake so yana mata cewa ita bata kai shi karfin sarauta da sanin yadda ake jin dadin duniya ba a wani labarin kuma an ce Annabi Sulaiman an siffanta mishi kanta cewa wata mata ce kyakkyawa da ba taɓa ganin irin ta ba to sai dai yana son ta a ranshi kuma ya nufin cewa idan ta musulunta zai aure ta kuma abin da ya faru kenan saboda haka sai gina mata wani bene wannan dena ne aka ce da ita ta shiga kamar da zamu zo mu ci kila la hadqul sar
kila la hadqul sar falamma hasbat hunjatan wa kashafat anha qalna qala inna qashmun wa
da ta zo sai aka ce ta shigo kamar inda za a tarbe ta ko inda za a zauna a tattauna kenan aka ce kila laha udkhul sarha ki shigo cikin wannan dogon ginin wani mahaifin mai dogo gini ya kai ya kawo wanda tun da shi Annabi Sulaiman yana aiki da dari wata kila ma a dare ɗaya suka gina wannan gida kuma gida ne na gani da fade wanda abinda aka shimfida a kasa kamar irin yashi din nan farin yashi da yangayi suke sakawa a gida ko a ce an dandade ko an saka interlock ko menene to shi abinda aka samu a an dandada kawari wato gilashi ne aka dandada aka dandada garin gilashi shi aka zuba a kasa wanda idan mutum ya kalle shi haka kuma abin is transparent ta kasan shi akwai wani kamar irin idan ruwa ko wani fountain yana zubar da ruwa saboda idan mutum ya kalla sai ya kamar wani dan gulbi ne kamar wani dan rafi ne haka wanda ya taka kafa shi har ta jike har ta nutse a cikin ruwa to da kake ta shigo da ta zo shigowa sai ta kama suturarta ita dan tsangare haka kamar mutum zai shiga cikin ruwa sai ya kama rigarsa ko hijabinsa ko a bayarsa sai ta tsangare haka ƙaurinta ya fito kuma za ta samu mata haka ruwa sai ga ta yi tsawon ciki na yako an kura jayinta sai ka ce mata kila laha sai ka ce mata udkhul sar ki shigo cikin gidan nan falamma ra'atku ya tsaga wannan farfajiya hasibatu lidda sai ta ɗauka ruwa ne wato ruwa ne ya kamata azurfa fari kal wa kashafat an sa kaiha sai ta yaye sirarta daga barin ƙaurinta aka ce ƙaurinta fari wanda yake da gashi a jikinsa annabi sulaiman ya ce mata lallai ki aske wannan gashi ta ce ba zan iya amfani da aska ba annabi sulaiman ya sa shi ya sa aka mata shaving powder an ce ita ta fara amfani da shaving powder wanda ta shafa a cikin abinda larabawa suke ce ma'annaura yasa aka hada mata wannan fauda da ta shafa sai wannan gashi ya fice daga jikinta wannan duka cikin kissa ne ake bada labari sai ta tsangale suturarta ta fitar da ƙaurinta kala sai aka ce mata innahu sarhun mumarradun min qawarib aka ce ai ba ruwa ba ne ai yashi ne aka zuba na kayan karas na tangaran ai ba ruwa bane ban saki dangale ki dangale kafarki haba malama ai kin kin kofta sai ki ta ji irin ta ji kunya din shine Allah yake mana qala rabbi inni zalamtu nafsi ce ya Allah na tuci kaina a baya da nayi kafirci ya ce mini ya Allah wa aslamtu ma'a sulaiman li rabbil alamin kuma daga yau na tuba na musulunta na bi Allah kuma na bi annabi Sulaimana annabin Allah wannan shine karshen abinda Allah ya bada labari game da wannan baiwa Allah a malikatu sab'i ko balkisa wadda muka ji an ambace ta a ainihin wannan waje a ta'alikin da za mu yi a kan shi ne farko kamar yadda muka ji wannan mata sunanta Balkis ana cewa Balkis binti Shara'i mace ce da ta yi sarauta a ƙasar Sabai wasu malaman tarihi suna ba da labari suna cewa matar hatsari bancinta ya faru da kasancewar uwarta aljana ce ba mutum ba ce Allah shi ne mafi sani sannan tabbatar da sunanta Balkis kun ga kamar yadda muka faɗa Qur'ani da ke cikin ta Balkisu sannan wani hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo da sunanta ba in dai ingantacce ne bai zo ba amma akwai aka mauqufai da maganganun tabi'ai sahasar al-basari da makamantansu da kuma abu tabbatacce a labari na tarihi wanda ya bada duniya kowa ya sani cewa an yi wata sarauniya a wani gari mai suna Saba'i a ƙasar Yaman ana ce mata Balkisu za mu ga cewa an rubuta tarihinta da yawa amma yake na tare da tarihinta iri daban-daban a lokuta iri daban-daban an rubuta da tafai daban-daban na tarihinta kuma har yanzu al'ummomi ba su rushe ba suna labarin ta har mu ma a nan ƙasar ana sa ma ƴaƴa sunanta dan ta yi ma a nan cikin mu ma hala akwai Balkisu ba mu sani ba don a dinga wata gyara ta sunanta Balkisu ne ga dan zinari ko wannan kissa tana nuna mana da gaskiya abinda wannan kissa take nuna mana akwai muhimmancin wato kulawa da al'umma shugabanni su kula da al'umma kamar da muka ji ta bangaren shi Annabi Sulaiman da kuma cewa tauhidi kula da imanin mutane da kula da cewa lalle sun yi wa Allah ta'a ba su shirka ba yana cikin manyan responsibility na gwamnati saboda Annabi Sulaiman ana ce mai suna shirka hankalin shaitan shi bai tsaya ba sai tabbatar sun koma sun yi tauhidi saboda kana daga cikin kurakurai a samu shugabanni da masu fada aji ba su damu da imanin mutanensu tun daga gidanka ko gidanki wajibi ne a kula da imanin mutane da tauhidinsu a tabbatar ba sa yi wa Allah shirka wajibi ne akan iyaye wajibi ne akan shugabanni wajibi ne akan malamai wajibi ne akan duk wanda ya fada aji domin wannan shi ne asalin abin da Allah ya kawo mu duniya mu gobe mun ji bayani game da tasabbut wato in an kawo labari a tsaya a tabbatar da kuma mutu game da kyaututtuka da amfaninsu a cikin rayuwa suna rage kaifin gaba suna kawo ƙauna suna ba da dama a fahimci juna amma kuma kada mutum ya shi kyauta wata rasta ya ɓata addininsa inda Annabi Sulaiman ne ya ƙi karɓa a to mai dinna nabi malik ya ce ba zai karɓa ba idan mutum ya san za a fushi kyauta wadda ta ɓata addininsa to haramun ne ya karɓi wannan kyauta wannan mata da ta yi sarauta mun ji cewa mace ce mai hankali da hangen nesa da zurfin tunani wanda haka ake so a samu shugabanni da jagorori mutane masu hankali masu zurfin tunani masu bin abubuwa sannu-sannu masu neman shawara waɗanda ainihin wato suke damuwa da mutanensu duk da mu a musulunci a addininmu na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a yarda mace ta yi sarauta ba ba a yarda a ba mace shugabanci irin wanda wannan mata ta yi ba amma dai ko namiji ne zai yi sarauta to wajibi ne ya zama an kula da waɗannan abubuwan game da shi wanda za a ba shi muƙami ya zama mai ilimi mai hankali mai hangen nesa wanda yake lissafa kaiwa da komowa abubuwa kamar yadda take cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha kaza 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 to darasi mafi girma wanda ya shafe mu a matsayin mu na iyaye mata game da wannan mata shine abinda zan karanta mana a ƙarshe wanda na ɗauko shi daga maganar wani malami da yake cewa masalar qissatu bilqis namudajan lil mar'ati al-aqilati wal hakimati ar-rashida wannan qissa ta bilqisa tana nuna mana misalin wata mata mai hankali ana so mace ki kasance mai hankali kike zama sokuwa doluwa wal hakimati ar-rashida ki zama mai hangen nesa mai tunani kamar da wannan mata ta kasance shugaba ce mai hangen nesa mai tunani ke ma a shugabancin ki na gidanki ya kamata ki zama mai hankali mai tunani allati tastami'u li ghayriha wacce take da kunnen sauraron wasu wa tastashiru mala'aha wanda ke neman shawara ya zama kina da hankalin neman shawara a gun mijinki ne a gun ɗan uwanki ne a gun mahaifiyarki ne a gun malaminku ne a gun kishiya ne dole ki tsaya da neman shawara shi a gun likita ne duk wanda shi ya kamata a neman shawara shi a neman shawara shi sai ki dinga istibdadi da ra'ayi akwai matan da suna ganin sai ki sa ko miji bai isa ya ba su shawara kuma ya saba kira ki dala kai kasan kai kasan ɗinki ne wato kuɗin ki zaki dinga neman shawara wannan irin style za a yi wani abinci za a ci me ya kamata a yi me bai kamata ba ya zama na duk wanda yake shawara to zai zama abin shi kamar da ba shi yake cewa ba yi da sirri amma kuma kwarafuran shi za su yi karanci kun ga sai ta nemi shawara wata aiki da hankalinta ta hangi nesa wala ta fari da ra'ayi ba ta cewa ta rike ra'ayinta ita kadai wala ta tsabbi da kararin ko ta zama mai yanke hukunci ita kadai ba ta sauraro kowa ba thumma ma'a zalika munhazatun lil haqqi kuma ana so ki zama mai karkata zuwa ga gaskiya idan muka ga haka lokacin da ta musulunta duk da karfin hankalinta da karfin mulkinta wannan bai hana ta da gaskiya ta ce aslamtu ma'a Sulaiman da rabbil alamin to kada ki ga gaskiya ki bi a ga miki Allah ya ce kiki a ga miki Annabi ya ce kiki to kar ki zama haka idan kin ga gaskiya to ki dinga bin gaskiya ki hakura da ra'ayinki koda abinda aka faɗa na gaskiya bai miki dadi a ranki ba wannan shine darasi mafi muhimmanci da mace za ta kalla daga tarihin wannan mata da Allah madaukakin sarki ya bamu kamar da muka ambata a baya waɗannan kisoshi da Allah yake bayarwa labarai na gaskiya akwai masu cike da hikima da darussa, darussan suna da yawa, amma mun kebance wannan ne saboda kawai wannan muhalli da kuma muna yi ne a takaice don kada mu biye mu sharhi da mu wannan kisa wajen aya 25 muka biye mata sai a sharhi. Sai a gama azumin nan ba mu je koyina ba, muka ce yadda muke tafsirin ma za ka zabi wannan. Da aya ɗaya cikin za mu fara muka fara kalele cewa akwai abin da za a faɗa ɗin kuma. Akwai abin da malamai suke kawo da za a faɗa ɗin amma ba shi muke nufi ba. Saboda haka ɗan uwa masu albarka iyayenmu mata suna mana wasiya da cewa mu ɗauki darasi daga wannan mata mai albarka ta ainihin wato ɓangaren da muka ji na hankalinta da tunaninta da hangen nesanta da natsuwarta da kuma cewa duk da girman sarautarta da sha'aninta to ƙarshe ne tana ƙarƙashin namijin. Mun ji cewa Annabi Suleiman nan ya aure ta kuma ya sa ta cikin matan shi. Kusa Annabi Suleiman yana da mata da yawa. A wani ƙauye an ce matan shi sun fi guda ɗaya. A lokacin su babu haddi game da iya matan da mutum zai aura. Yana an ce yana da mata 100 da sadaka sama da 300 Allah ne mafi sani. Amma dai haka malaman tarihi suke faɗa wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.